sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 13 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Makeri da kanun labarai.
Da Ibrahim kungiyar NATO ta shirya tsab domin tattaunawa akan farfado da tsarin dabaru yayin da shugabanninta da suka haɗa da shugaban Amurka Joe Biden za su yi taro a gobe Litinin a birnin Brussels. Ana sa ran Prime Minister Britania Boris Johnson zai sanar da batun jinkirta dage dokokin COVID-19 dangane da yadda ake samun karuwar nau'in cutar mai saurin yaduwa a cikin kasar wanda aka fara ganowa a India. Kana kasar Saudi Arabia ta sanar a jiya Asabar cewa za ta takaita adadin mutane da za su yi aikin hajjin bana da ba za su haura sama da 60,000 ba, wanda dukkanin su suna cikin kasar ne saboda annobar coronavirus.
To kanin labaran kenan. Da yake har yanzu akwai hucin ranar demokaradiyyar Najeriya wacce take jiya Asabar bayan kashi na farko na labaran duniya, za mu sake kawo muku wani rahoto na musamman kan makomar Najeriya. Bayan kashi na biyu na labaran duniya, za kuma ku ji ƙarin bayani kan yadda ta kaya a ranar ta demokaradiyya a yankin Niger Delta mai arziki man fetur. Za kuma a ji wani shiri na tayar da komatar masu tsananin bukata a jihar Bauchi. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma za a ji shirin matasa a duniyar giwa. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kungiyar NATO ta shirya tsab domin tattaunawa akan farfado da tsarin dabaru yayin da shugabanninta da suka haɗa da shugaban Amurka Joe Biden za su yi taro a gobe Litinin a birnin Brussels. A shekarar 2010 ne kungiyar ta yi wa kunyar tsarin ayyukan ta gyaran fuska. Barazana da kalubalolin tsaro da kungiyar ke huskanta sun canza tun lokacin, a cewar babban sakataren kungiyar Jens Stoltenberg. Ya ce ga misali, a tsarin da kungiyar take amfani da shi yanzu babu inda aka ambaci kasar China ko da kalma ɗaya ne, kana ba ambaci batun sauyin yanayi ba da kuma batun dangantakarmu da Russia wanda ya saba da wannan lokacin, Stoltenberg yana faɗa wa manema labarai a ranar Juma'a. Kungiyar ta NATO ta yi sauye-sauyen dabarunta ne a lokacin da tsohon shugaban Amurka da ya bar gado ba daɗewa ba Donald Trump ke ofishi a matsayin shugaban ƙasa. Ana sa ran Prime Minister Britania Boris Johnson zai sanar da batun jinkirta dage dokokin COVID-19 dangane da yadda ake samun karuwar nau'in cutar mai saurin yaduwa a cikin kasar wanda aka fara gano ta a India. Wata ƙwararriyar likitar cututtuka masu yaduwa ta faɗa wa BBC cewa tana goyon bayan jinkirtawar. Ta ce duba da batun kiwon lafiyar jama'a, muna ganin karuwar cutar a asibitoci a wurare da ake yawan kamuwa, kana shirin allurar rigakafi yana aiki, amma akwai buƙatar a yi wa duk waɗanda suka haura shekaru 50 allurar na biyu, kana a faɗaɗa shirin alluran ta yadda zai kare kowa. Ta ce ina ganin jinkirta dage dokokin yana da muhimmanci. A yau Lahadi, ma'aikatar lafiyar India ta ce an samu sabbin kamuwa da COVID-19 80,834 a cikin sa'o'i 24 a baya. Wannan adadi shi ne mafi karanci da kasar ta samu a cikin kwanaki 71. Cibiyar coronavirus ta John Hopkins ta faɗa da safiyar Lahadi cewa India ta haura miliyan 29 na kamuwa da COVID-19. Amurka kadai ce kasar da ta zarce India, wacce take da sama da miliyan 33 na yawan masu cutar COVID-19, a cewar John Hopkins. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Saudi Arabia ta sanar a jiya Asabar cewa za a takaita adadin mutane da za su yi aikin hajjin bana wanda ba za su haura sama da 60,000 da dukkanin su ke cikin kasar saboda annobar coronavirus. Sanarwar da kasar Saudi ta yi na zuwa ne bayan da ta rage yawan mahajjata ainun a shekarar da ta gabata saboda cutar, amma dai ta bada dama ga mutane kalilan su kai aikin hajjin bara. Wata sanarwar da aka yada a kamfanin dillancin labaran Saudi ta ambato ma'aikatan shirya aikin haji da na umura ce take sadarwar. Sanarwar ta ce hajjin bana da za a fara a tsakiyar watan Yuli. Masu shekaru 18 zuwa 65 ne za su yi aikin hajjin. Duk mahajjatan na bana za a tabbatar da an musu allurar rigakafi a cewar ma'aikatar.
An jima kaɗan Baba Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, da yake har yanzu akwai hucin ranar demokradiyyar Najeriya ta jiya Asabar, za mu sake kawo muku wani rahoto na musamman kan makomar Najeriyar, musamman ma ganin halin da ƙasar ke ciki. Sani Malumfashi gare ka.
A dangane da tsaka mai wuyan da Najeriya ta shiga sabili da tabarbarewar tsaro da rashin bin doka da oda, zanya shugaban kasar Muhammadu Buhari a karan farko ya yi bayani wa al'ummar kasar cewa duk wasu gutsuri-tsoma da cece-kuce tare da hayagagan da ake ta yi aiki ne na masu san ganin gazawar wato gwamnatin tarayya.
I'm getting good intelligence report. On daily basis, the question of insecurity in the country is being mentioned all over the world, not only here in Nigeria.
Ina samun sahihan bayanai na sirri da kuma yadda ake ta yayata tabarbarewar rashin tsaro a Najeriya idanun kasashen duniya. Na kuma yi imani cewa akwai ƴan Najeriya na kwarai waɗanda suka amince cewa ina gudanar da ayyuka na bisa tanajin tsarin mulki. A nan ne ma ya yi tambaya cewa shin ko meye masu hankorin neman shugabanci za su kawo wata hujja ko kwara da zai nuna cewa ba na bin tsarin mulki, shin me suke nema? Tabbas ne kan na yi amanna cewa ina gudanar da ayyuka na kamar yadda ya kamata. A saboda haka, duk masu son ganin gazawa ta ko kuma ɗauke mana hankali daga abin da kasar nan ta sanya gaba za su sha mamaki kwanan nan. Ya ce mun maida hankali ne ga samar da ginshiƙan da za su tabbatar da ci gaban ƙasa. Da kuma ya juya game da batun hukumar zaɓe, shugaba Buhari ya ce za mu samar da duk abubuwan da hukumar take bukata don gudanar da ayyukanta a lokacin zaɓe ba tare da wani cikas ba. Da kuma ya juya ga al'amuran da ke faruwa a kudancin ƙasar nan, irin hare-haren da ake kaiwa ofisoshin 'yan sanda da sace masu bindigogi da alburusai, cewa waɗannan aiki ne na yaran da ba su san abin da ya faru ba a lokacin da aka yi yakin basasar ƙasar nan na watanni 30 wanda ya laƙume rayukan mutane miliyan guda, su ne ke ta wannan tabargaza. To amma ya ce za su gane kuransu nan ba da jimawa ba. A game da batun tsaro, shugaba Buhari ya ce gwamnatinsa ta canza manyan hafsoshin rundunonin tsaro da babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya don a ƙara inganta harkokin tsaro, amma an ba su lokacin da za su kewaye sassan ƙasan don gano yadda za a murƙushe ayyukan ta'addan da kuma aikin 'yan ba na iya don tabbatar da tsaron lafiya da kuma dukiyar al'umma. To yanzu dai babban abin da ya fita da hankali shine batun yunkurin ɓallewa da wasu sassa ke neman yi daga Najeriya. Hakan ya sanya na shiga rumbun tarihi, abinda aka ce kunniya girma kaka. Shin waɗannan irin kalamai ne suka fito daga bakin shugaban mulkin soja General Yakubu Gawan jim kaɗan da aka kammala yakin basasa?
Greatest joy and happiness that the suffering of the innocent people, especially.
A gaskiya ina matukar farin cikin ganin an kawo ƙarshen wahalar da aka jefa al'ummar ƙasata, musamman ma na yankin Biafra waɗanda suka nemi ɓallewa. Wato na biyu shine gagarumin aikin da ke gabanmu na sake hada kan al'ummar ƙasa.
Well, as far as I'm concerned, right from the beginning of these operations, we've never taken the Igbos as enemies.
Magana ta gaskiya, tunda aka yi wannan yaki a gama da ɗaya rana ban taɓa ɗaukan masu neman Biafra matsayin abokan gaba ba, kamar yadda shi Ojukwu ya nuna musu kuma yake nuna wa duniya. Kuma gwamnati na za ta ci gaba da ɗaukar kabilar Igbo a matsayin 'yan ƙasa masu cikakken iko da 'yanci kamar kowa, ba tare da nuna wani bambanci ba, sai dai idan su ne da kansu suka nuna halayen da suka bambanta su da sauran dangi 'yan ƙasa. Kuma wannan matsayi da muka ɗauka ya shafi kowa. Shi ma Madigun 'yan tawaye Chief Odunago Ojukwu a wata hirar da aka yi da shi jim kaɗan da kammala yakin basasan Najeriya, cewa ya yi abin da ya faru ya wuce, kuma zai zamo babban kuskure ga duk wanda zai sake takalo yin yaki da gwamnati.
So a lot of people will say, but you were leading the first one. Yes, I led the first one. And I will say to everyone, I led proudly the first one. I don't think a second one is necessary. necessary. We should have learned from that first one.
Chibojuku ya ce, na san mutane da yawa za su ce ai ni ne na jagoranci yakin farko. Eh, tabbas cikin alfahari zan ce masa lalle ni ne na jagoranci yakin farko. To amma ba na jin cewa da kwai bukatar sake yakin basasa don wanda ya gabata ya zama darasi gare mu. Wannan amsa da marigayi Ojukwu ya bada da kuma bayanin da General Yakubu Gawan ya yi sun zo daidai da bayanan da babban limamin Kirista kuma ɗan ƙabilar Ibo Cardinal Arinze ya yi wa wasu matasan da suka tunkare shi da batun ya taimaka wajen ƙara ɗaukaka batun neman kafuwar ƙasar Biafra ga manyan shugabanni na duniya. Sai ya ce masu, babban abin da ya kamata a yi yanzu shi ne a yi gyara a harkokin Najeriya. A zauna lafiya. Hakan kuma ba zai samu ba sai kun shiga cikin harkokin siyasa a dama tare da ku.
Remember that you were very young in 1960. That is why you are talking like this.
Yace kada ku manta shekara 1967 kana yaro karami a lokacin da aka yi yakin basasar kasar nan. Ni saura kwana biyu a fara wannan yaki aka nada ne Archbishop na garin Onitsha. Yace garin Onitsha shine aka fi dagargazawa fiye da sauran yankuna na kudu maso gabashin Najeriya. Na san abin da ido na ya gani da kuma abin da ya faru, saboda haka nake ba ku wannan shawara.
To a gaida Sani, kar a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Babu Makeri da ci gaban labaran duniya.
Masu tattaunawa na kungiyar tarayyar Turai sun ce tattaunawar da aka fara a ranar Asabar akan shirin nukuliyar Iran komai na tafiya yadda ya kamata. Tattaunawar da ta rushe a shekarar 2018 yayin da Amurka ta jeye kanta a ciki. Manyan 'yan diplomasiya daga China da Jamus da Faransa da Rasha da kuma Burtaniya sun kammala wata zamar sa'a guda da rabi tare da wakilan Iran a wani otel a babban birnin kasar Austria. Ana samun nasara amma tattaunawar na ƙara ƙaimi kana wasu batutuwa na nan yadda suke ciki har da batun yadda za a aiwatar da yarjejeniyar da za a cimma, inji Alan Martin, wakilin kungiyar tarayyar Turai, yana faɗa wa manema labarai a birnin Vienna. Amurka ba ta shiga taron a hukumance ba wanda aka kaddamar a Vienna a farkon wannan shekara, amma dai gwamnatin Joe Biden ta bayyana sha'awarta na sake komawa cikin yarjejeniyar bisa sharaɗi cewa Amurka za ta takaita takunkumai akan Tehran, kana ita ma Iran ɗin za ta koma ta yi biyayya ga abubuwa da ke kunshe a cikin yarjejeniyar shekarar 2015. A ƙarshe, hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kashedi cewa dubun dubatar yara a yankin lardin Tigiri a arewacin Habasha suna cikin haɗarin rasa rayukansu daga cururuta masu alaƙa da yunwa da kuma tamowa saboda ƙungiyoyin ayyukan jin ƙai ba su samun damar isa da kayayyakin jin ƙai a yankin. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniyar da ƙungiyoyin jin ƙai masu zaman kansu ba su iya isa yankin Tigiri da ya sha fama da yaƙi, duk da alƙawarin da gwamnatin Habasha ta yi cewa za su iya shiga yankin ba tare da samun matsala ba. Mai magana da yawun hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNICEF, James Elder, ya faɗa wa manema labarai a Geneva cewa yankin na gab da faɗawa cikin yunwa. Ya ƙara da cewa Tigiri zai fuskanci matsalar da ba taɓa gani ba a cikin shekaru goma. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce rukunin ma'aikatanta da asibitocin tafi da gidanka sun shirya tsaf su shiga Tigiri su ba da kulawa, amma ɓangarori masu yaƙi da juna sun hana musu shiga yankin.
Da Babu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma Najeriya muka nufa, inda za a ji ƙarin bayani kan yadda ta kaya jiya a yankin Niger Delta mai arzikin man fetur. Lamida Abubakar gare ka.
We are forever, we are forever. ga ma abinda jagoran yan zanga-zanga ke cewa yana cewa ne al'ummar jihar Rivers sun fito kwansu da kwarkwatarsu domin gudanar da zanga-zanga a birnin Port Harcourt da kewaye bisa la'akari da halin da ƙasa take ciki musamman na taɓarɓarewar tsaro da katutun talauci da cin hanci da rashawa da dai sauran al'amura. Akan haka dai mun ga gazawar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bisa ga haka babu irin wannan lokaci na warewa domin gudanar da mulkin demokuraɗiyya. Wannan ba ranar demokuraɗiyya ba ce, illa dai kawai mu kira ta baƙar rana. Muna kira ga wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari da ta yi murabus. Shi kuwa wannan ya ce,
because we are suffering for our country since we are getting many resources we get oil from Niger Delta.
Yana cewa ne wannan ba ranar demokuraɗiyya ba ce saboda ba a bi ƙa'idodi ba na gudanar da mulki na demokuraɗiyya. Idan aka yi la'akari da halin da ƙasa take ciki musamman na katutun talauci da yunwa, bisa la'akari da yankin Niger Delta mai arzikin mai, kuma bukin demokuraɗiyya ba ta lokaci ne. Shi kuwa wannan ya ce, wannan yana cewa ne shugabanni musamman na soji ba su da ilimi musamman na ƙwarewa wajen tattalin arziki na ƙasa, bisa la'akari da mulkin nasu bai dace ba. Idan aka yi la'akari da halin da ƙasa take ciki na taɓarɓarewar tsaro, ba kudun ba, ba arewa ba, duk da afkuwar wannan zanga-zanga, rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers ta katse hanzarin 'yan zanga-zanga inda ta ɗauki matakin baza jami'an tsaro. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To a gaida Lamido, yanzu kuma sai batun tayar da komatsar masu tsananin bukata wanda aka bullo da shirin yi a jihar Bauchi. Abdulwahab Muhammad gare ka.
Kayayyakin tallafin sun hada da kekunan dinki, injinan yin markade, motoci, kayan shafe-shafe da injinan gyaran gashi na maza da mata, na'urar kera takalma da dabbobi ga masu sana'ar kiwo da jarukunan man gyada. A jawabinsa a wajen raba kayan tallafin, ƙauren Bauchi Senator Bala Abdulkadir Muhammad ya yaba wa al'ummar jihar Bauchi sannan ya ci gaba da cewa,
kuma muna godiya wa al'ummarmu wanda ya kawo muka cika shekara biyu cif akan ragaman jagoranci. Yanzu kallo ya gane daga sama ya dawo ƙasa. Muna so mu kafa tambani na taimako mun yi aiki yanzu za mu gina mutane.
Tsohuwar kwamishinan mata da matasa a gwamnatin jihar Bauchin Hajara Gidado ta nuna farin cikinta da kuma gargadin waɗanda suka amfana da kayan tallafin.
To alhamdulillahi, yau rana ne na farin ciki a gare mu, duba da yanda mai girma gwamna Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ƙauren Bauchi yake cika alƙawarurrukan da mu ya ɗauka ma al'umma.
Da wani shawari zaki ba masu waɗanda suka amfana da waɗannan kayayyaki?
To gaskiya abinda zan ja hankalinsu a kai shine ina jan hankalinsu da su yi amfani da shi ta hanyar da ya dace, yanda shekara bin da za mu ƙara nan gaba ya ƙara maimaita mana waɗanda ba su samu ba ma har su samu.
Waɗanda suka amfana da kayan tallafin sun yi fatan alkhairi dangane da shirin inganta rayuwarsu.
Sunana Azumi Sa'idu Gamawa, anguwan Nasarawa. Ina nuna farin ciki na akan wannan alkhairi da Muhammadu Bala Muhammadu Kauraye mana na sami keken ɗinki.
Man gyaɗa. Sannan shaidawa ne kwalba da APC na samu jari kenan.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab, kar a manta wannan shirin na zuwa muku ne da ganin birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci tare da sake saduwa cikin shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi yanda matasa a wannan zamani ke mu'amala da kafafen sada zumunta ta yanar gizo. Kamar koyaushe, sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. madalla. Idan ana biye da mu a makon da ya gabata, shirin ya duba takaddamar da ya barke tsakanin kamfanin sadarwa na Twitter da gwamnatin Najeriya, wanda ya kai ga haramta amfani da kafar a kasar baki daya. Hakan ya biyo bayan goge wani sako da shugaba Muhammadu Buhari ya wallafa a shafinsa na kafar, da kuma zargin kafar wacce yake da masu amfani da ita sama da miliyan 39 a kasar da kokarin tare zaune tsaye ta hanyar yada labaran ƙarya da ka iya haddasa tashe-tashen hankula. Kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin yankin kudu maso gabashin Najeriya da kungiyar nan ta IPOP wacce ke neman ballewa daga kasar don cin gajiyar kanta, wato sanata da ke wakiltar jihar Imo Rochas Okrocha, ya bayyana.
Gaskiya maganan Twitter ai sun kashe mana kasa, yau ba gaskiya ta kashe mana kasa. Kagan wani zai zona daga tashi daga barci bai tunani wani abu sai masifa, sai zai hada wani trencin da bai gane kanta ba, ya tura mutane su karanta su ta kashe junansu. To sai mu san mai ya zama mu yi da shi, don ba mu san amfanin Twitter din ba. Twitter din ma ba mana amfani da su, sai dai kawai na zagi mutane da sa rabban jama'a da sauransu shi ka kawo mana wani abu. So wani abu ai gaskiya ai sai mu sake mu dubeta, mu san yadda zamu yi ko mu kwasa mutane mu yanda zasu yi su taimaka a kai maganan mutane su gane amfanin Twitter din ba don mu samu araba kasan ba ko kuma a sama wani abu.
Tun bayan nan ne wasu matasa a kasar ke kai komo kan asarar da kasar ta tafka, musamman ga yanda suke amfani da kafar wajen gudanar da sana'o'insu da kuma samun ilimi ga abubuwan da suka shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Wani Muhammad Adam Alkali ya bayyana irin alfanun da kafafen sada zumunta ke takawa a wannan zamani da kuma hanyoyin da za a bi wajen tsaftace ire-iren kafafen.
Ba za ki affecting din mabawin tattalin arziki. Mutane nawa ne suke harkar cinikayya ta Twitter? Mutane nawa ne suke tweeting abu su yi magana da junansu ba tare da sun kona abin nan din wayarsu ba, ko kuma sun yi magana ko sun tashi sun biyo jeje? Abubuwa nawa ne? Da za ki ga shekara 10 ko 20 baya in za a yi miki sai kowa an masa mail, wasu ma sai an rubuta an tashi mutum ya kai maka letter. Yanzu ko daurin aure ne kawai kana tweeting, ko taro ne kana tweeting, ya yi sani maka cost na abubuwa da yawa da da sai ka je ka buga ka sa takarda ka yi, you know, the only abu da za a yi a zo a yi regulation abin zama akwai law yadda za a dinga yi. Yanzu a doki Dubai ce ina duka ana yi, amma akwai abin da baka kai ko America akwai abin da baka yi sai kai posting da baka yi sai kai tweeting wani abu ba, saboda ka san implications din in ka yi. It's like yanzu a Nigeria ne mashin kunyan kai da iskancin ka, mutum ba zai zo yana tuna da mace yana dauka ya tweeting ko ya posting ba kuma ya tweeting, duk ba zai. Akwai abubuwan da duk lalacewa ka san, saboda ne sa ba za ka yi ba, ka san wannan abin is against the law, ko ma is not against the law, ya saba ma culture inka da yanayinka da environment. So haka ya kamata a yi ma mutane a san yadda za su dinga ai avoiding abubuwa da yawa.
Kan wannan lamari ma tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump ya nuna goyon bayansa ga gwamnatin Najeriya bisa matakin da ta dauka na dakatar da yin amfani da kafar a kasar. To a iya cewa wannan abu dai ya fargar da wasu matasa, inda suke ganin gwara su kirkiro da makamanciyar kafar ta Twitter wajen samawa kansu dauki da kuma gudun sake faruwan irin wannan a gaba. A cewar shugaban gamayyar kungiyoyin matasa ta Shiyar Arewa maso gabas a kasar Alhaji Abdulrahman Bubaka Cham,
yanzu akwai matasan wanda suka kira mu, muka zauna muka gani abin da suke so su yi creating a madadin wannan Twitter din da sauransu. Duk muna in ba ma mu Najeriya mun dawo ma sakararru ba a Najeriya yau, duk abun da ake amfani da shi a social media mun kai mu yi a Najeriya, mun kai mu yi everything. Amma in ka shiga social media in banda aka samu mutum ma musamman yaran mu yan arewa su zagi wannan, wanda social media na an yi shi ne don mutane su karu a samu dukiya a cigaba, amma ba shi bane suke yi. In ba ka ba mun wuce wannan level a Najeriya. In har Angola za ta yi telephone, Uganda za su yi telephone nasu na kansu, za su yi shafukan sada zumunta nasu na kansu, a Najeriya me ba za mu yi ba? Babu abun da Allah bai ba mu a Najeriya ba sakacin mu bane ka wannan duka ba.
Takaice kenan, kana nufin ma Najeriya ita ma ta kikiro da nata shafukan sada zumunta makamancin irin su Twitter din nake.
Korai da gaske, ya kamata irin su Twitter, irin su Facebook, irin su Instagram da sauransu na duk ƴaƴan mu na Najeriya su kirkira, mu ba su goyon baya, mu shiga social media nasu, mu fitar da kicin wayannan wanda suke bata kasar Najeriya, suna bata kasar mu na Afrika gaba daya, duk fitina kasar nasu suke batawa. Social media Twitter na wani sai zaka ga sun dauki wani hoton wani abu ya faru suke baka a Najeriya ya faru, ba za su bincika ba. Wannan ba haddasa fitina bane, muna ji muna gani ana so a warga zaman kasar mu kuma ƴan kasar nan ne, don haka ba za mu yi da wannan ba. Muna kira ga matasan mu hada kai mu kirkiri abun da zai kai Najeriya gaba.
A halin da ake ciki, gwamnatin Najeriya dai ta bayyana cewa idan har za ta dage dokar haramta amfani da kafar a kasar, to sai idan dandalin ya dau alƙawarin daukan matakai na hana masu yada labaran ƙarya da kuma tunzura jama'a wajen wargaza ƙasar. Gabaki ɗaya a nan shirin zai dakata sai mako na gaba da yardan Allah za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi assalamu alaikum.
A gaida Shamsiya yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za mu fara da ra'ayin Mahmud Salisu ƙauren Namoda Zamfara mai cewa matakin da gwamnatin jihar mu ta Zamfara ta dauka na dakatar da sarkin Zamfaran Zurmi Alhaji Abubakar Atiku bisa zarginsa da alaka da yan bindiga yayi daidai duba da yadda al'ummar masarautarsa suka cika korafi kan dangantakar da ke tsakanin dakataccen basarakin da yan bindiga. Amma muna fatan kwamitin da aka kafa don bincikar shi zai sanya tsoron Allah wajen gudanar da ayyukan shi. Sai kuma ra'ayin Usaina Alhaji Umar Foreba Gashiwa da ke cewa salamu alaikum VOA Hausa. Harin da wasu yan bindiga suka kai a gidan kakakin majalisar kasar Niger Seni Umaru abin bakin ciki ne da takaici. Ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya. Allah ya ji kan wanda ya mutu ya baiwa iyalansa hakuri da juriyar rashin sa amin. Sai kuma ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa hakika jiya aka yi bikin ranar demokradiyya a Najeriya sai dai kuma gaskiya mu dai wannan rana ta zo mana a karkace ganin yadda hakar demokradiyyar kasar tamu ta kasa cin ruwa. Allah ya kyauta. Ra'ayi na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga kawo mai ruwa Bajoga da Salim Muhammad Isa Bajoga da ke cewa gaskiya shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya a 'yan watannin da suka rage maka a wa'adin shugabancin Najeriya ya kamata kai duk mai yiwuwa domin samawa al'ummar ƙasa tsaro da samawa matasa ayyukan yi da kuma inganta rayuwarsu domin barin kufayi mai kyau wanda duk lokacin da aka tuna da mulkinka sai an sa maka albarka. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice.
To Ibrahim a takaice kungiyar NATO ta shirya tsab domin tattaunawa akan farfado da tsarin dabaru yayin da shugabanninta da suka hada da shugaban Amurka Joe Biden za su yi taro a gobe Litinin a birnin Brussels. A shekarar 2010 ne kungiyar ta yi wa kunyar tsarin ayyukan ta gyaran fuska. Barazana da kalubalolin tsaro da kungiyar ke huskanta sun canza tun lokacin a cewar babban sakataren kungiyar Jens Stoltenberg. Ana sa ran Prime Minister Birtaniya Boris Johnson zai sanar da batun jinkirta dage dokokin COVID-19 dangane da yadda ake samun karuwar nauyin cutar mai saurin yaɗo a cikin ƙasar wanda aka fara gano ta a India. Wata kwararriyar likitar cututtuka masu yaɗo ta faɗa wa BBC cewa tana goyon bayan jinkirtawar. Ta ce duba da batun kiwon lafiyar jama'a muna ganin karuwar cutar a asibitoci a wurare da ake yawan kamuwa kana shirin allurar rigakafi yana aiki.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Baba Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da Lina Sahilu da ya hada da kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri wassalam.